Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maraicen talata 28 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau shirin namu akan ilimi ne kuma mu da ku zamu duba yadda za a yi a inganta ilimin malaman makaranta domin su iya baiwa dalibai sanin da suke bukata domin su kyautata rayuwarsu. Saboda haka zauren matasa na birnin Mina a jihar Neja inda Mustafa Nasiru Batsari ya jagoranci muhawara akan hanyoyin gyara ilimi da inganta ilimin malaman makaranta.
In aka inganta aka raya teacher yaro tun daga primary school in ya samu ilimi zuwa secondary school zuwa jami'a ba zai zama mishi wahala ba.
An mai da teachoci banza mu ne na karshe a ta mai sharan titi yana riga teacher samun kuɗi.
Za ku ji wannan muhawara. Kun san cewa ilimi da fasaha kadai sun isa su haɓaka tattalin arzikin Najeriya?
Kamar Singapore wadda ba ta da albarkatun ƙasa kamar Manchester ta yi amfani da ilimi da fasaha ta ci gaba ta fuskanta tattalin arzikin ƙasa a duniya, mu ma za mu iya amfani da wannan darasin.
Kuma muna tafe da filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya akan inganta ilimin malaman makaranta duka a cikin shirin yau da gobe.
Karin magana.
Asa abaka yahi arata ya inji kura. Kwai abaka yahi kaza a akurki.
Karin magana.
Eto wato wannan karin magana mai cewa asa abaka ya fi arata ya inji kura. To idan muka dauki wannan karin magana za mu ga yana kunshi da wato wasu kalmomi mai kamar guda uku. Na farko dai baka ko kuma baki. Shi baki shi ne bangaren jiki wanda ake cin abinci ko kuma ake yin magana da shi. Rataya shi ne a makala abu mai a makala wani abu mai madauki ko mai maratayi a kafada ko a wuya. Kura kuma dabbar dawa ce mai dabbar dabbar a jikinta mai zamanin duwawu wato da kuma katan kai kuma mai cin dabba har da mutane. To idan muka dauki wannan karin magana za mu ga ita kura inda aka santa shine kullun abinda take so dai shine abinda za ta sa bakinta ba abinda za ta rataya ba. To idan muka dauki wannan karin magana da wani karin magana ta gaba da shi wanda take cewa wanda karin magana na gaba yake cewa shi kuma kwai abaka ya fi kaza a akurki. To da wancan karin magana na sama asa abaka ya fi arata ya inji kura da kuma kwai abaka ya fi kaza a akurki, idan mun dubi ma'anarsu za mu ga kusan suna kunshe da ma'ana iri ɗaya ne. To amma shi ma wannan karin magana na biyun bari mu bi muhimman abubuwansa da ya kunsa wato kwai abaka ya fi kaza a kurki. Na farko dai akwai kwai. Kwai dai wata mulmulalliyar halitta ce da tsuntsaye suke fito da ita daga mahaifarsu wadda kuma bayan dan lokaci kadan suka kyankyashe ta dan tsakon da yake ciki ya fito. Sai kuma baka kamar yadda muka faɗa a wancan karin magana ana cewa baka ko a ce baki. Shi baki shi wani bangare ne na jiki wanda ake cin abinci ko ake yin magana da shi. To sai kuma kaza. Ita kuma kaza wata tsuntsuwa ce da ake kiwo a gida musamman ma don samun kwai da nama. Sannan tsuntsuwa ce mai yawan tone-tone. Sai kuma akurki. To shi akurki shi ne gidan kaji. To idan muka dauki karin maganar a sa a baka yafi ara ta yi kula da kuma kai a baka yafi kaza a kurki dukkanin su a ma'ana suna so su nuna mana cewa kadan mai amfani yafi mai yawa marar amfani misali kamar mutum ne yana da motar sa katuwar mota manufa dai wato mota wacce take mai tsada to amma sai ta lalace sai ya aje ta to kuma sai ya zama na cewa akwai wani a unguwar su wanda shi kuma yana da babur din sa wanda kullun safiya zai fito da babur ya hawo ya tafi kasuwa to kuma shi ma mai wannan katuwar mota manufa mai wannan mota mai tsada wanda ba ta zuwa ko ina wanda take da lalacewa wanda aka aje a gefen titi to shi ma dan kasuwa ne to sai ya zama na nan shi mai wannan motar wanda take lalacewa sai ya fito da je kasuwa sai kuma ga mai wannan babur shi ma ya fito zai je kasuwa to bayan sun gaisa sai shi mai wannan motar sai yake cewa mai wannan babur din a'a wane yanzu duk yanda ake a garin nan da rana haka amma akan babur zaka je kasuwa to shi wannan mai babur zai iya mayar da martani ya ce eh gaskiya ne Alhaji to amma ai wato a sa a baka ai yafi arataya kuma zai iya ce masa kai a baka ai yafi kaza a kurki wato zai iya nuna yana so ya nuna wa Alhaji cewa wannan katuwar motar tasa da yake da ita ai ba za ta iya amfana masa komai ba domin yanzu fito wannan da sai dai ya je nemi mota ta haya ya hau amma shi gashi akan wannan dan babur din nasa mai kafa biyu zai samu biyan bukatar sa zai ji har kasuwa akan abin sa ba tare da ya je ya nemi wato tallafi daga gurin wani ba to idan muka dauki wannan karin maganar za mu ga cewa dan babur na wannan mutum wanda zai burbura ya je tafi kasuwa da shi to yafi wannan katuwar mota ta wannan Alhaji wanda aka aje ta ba a zuwa ko ina da ita sakamakon lalacewa da kai
Malam Abdullahi Garba Imam kenan da fassarar ma'anar karin magana sai kuma mu leka zauren matasa wanda ya yada zango Amina jihar Neja kuma wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya jogaranci muhawara akan hanyoyin gyara ilimi da inganta ilimin malaman makaranta Mustafa na tare da Honorable Ahmed Dogara tsohon shugaban karamar hukumar Cancaga a jihar Neja da kuma Malam Yahaya Jibrin mataimakin shugaban makarantar primary a jihar Neja
Bari mu fara da Honorable tunda kai ka rike sha'anin mulki da sauransu sha'anin ilimin nan musamman ga masu koyar da ilimin a makarantu wa ma'ana malamai menene kuke ganin ya kamata a ce an yi domin inganta sha'anin malamai masu koyar da dalibai a makarantu na primary da na secondary gaba daya
kaman yanda na fahimta lokacin da nake council yawancin malaman welfare din su ba su samu yawancin su kuma wayansun su ba su da ilimi amma na lura cewa kaman gwamnati yanzu nan ta improve na tana ba su abin gan zuwa ilimi su karo ilimi saboda in ba haka ba yawancin malaman mu gaskiya ba su da ilimin da za su koyar ma yara a makarantu so matsalan su kuma kaman albashin su beda ba abin a zo a gani bane teacher da safi ya tashi za shi makaranta bai ci a gida ba balle ya ciyar da iyalinsa to ya zai yaje koyar da ya bada ingantaccen ilimi ga yaro bai yiwuwa ai so ya kamata ne a jaddada aikin teacher babban abu ne duk wanda yake da ilimi yanzu nan ya bi ta especially ya bi primary school teacher so ya kamata ne a jaddada muhimmanci a ba su muhimmanci teachoci saboda ilimi ya samu karbuwa a jaddada ilimi sosai a Nigeria
kai malamin makaranta ne har ka kai matsayin mataimakin headmaster wato mataimakin shugaban makarantar primary da gaske ne akwai waɗanda ba su da ilimin da ya kamata su koyar a makarantun primary
alalake ka akwai su sai dai ba su da yawa a yanzu nan saboda gwamnati takan dauke nauyin ba su ilimi ta hanyar workshop da ake yi
to zuwa karo a wannan karo ilimi
to wasu kuma wanda ba su da NCE gwamnati ta umurce su je su yi wannan karatun kuma a halin gaskiya sun je a yanzu nan ban yi tsammani muna da wani malami wanda yake da NCE abuna wanda yake bai da NCE ba kowa yanzu nan ya mallaki NCE wanda kuma ba nasu bai shiga nuko ba suna nan suna kan course din ya rage musu kada yanzu nan su gama
na'am akwai korafe game da sha'anin ilimin nan musamman daga farko na ganin cewa akwai sakaci ilimin bai tafiya kamar yanda ya kamata ba kaman baya ba yanzu zaka ga yaro ya kammala karatun primary ya kammala secondary har ya je jami'a amma wasu kaga rubutun da zasu yi ma abun sai ya baka mamaki kai malami ne me kake ganin ya kawo haka me kuke koya musu a aji ne har da ba su fahimta
eh to alal hakika akwai matsala wanda yake dole zai damu teacher na farko ba su da welfare daga gwamnati ta yi banza da ticoci a kasan nan namu wanda yake abun nan bai dace ba ko kadan kaman a nan jihar Niger namu zan iya bada misali kaga wajen shekaru 7 da yake nan yanzu babu promotion
wato ba karin girma
ba step to kaman wata biyu zuwa abunan wata biyu baya aka ba wasu promotion to a cikin su wayannan da anka ba promotion ne an ba su takaddum cewa an kara musu girma amma ba su fara cin gajiyar kudin nan ba
to kudin bai zuwa kamar da yake zuwa inda ba su da mukamin da yawa
haka din yake zuwa musu har yanzu nan ba yayi musu implementing ba wanda yake wannan abun yana daya daga cikin abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya sannan kuma ba step kudin nan da ake kara na annual increment na kowane shekara babu shi a jihar Niger gaba daya so saboda haka muna so gwamnati mai shigowa ta dube mu da idon rahama a daukaka harkan ilimi da kuma malaman makarantu musamman na primary da secondary saboda su ne tushen kowane mutum wanda yake yau zai takama da ilimin boko dan in baka je primary ba babu yadda zaka yi ka je secondary in kuma ka je secondary to daga nan zaka wuce zuwa jami'a ka zabi duk jami'an da kake so so saboda haka muna so gwamnatin da zai shigo a dube ticoci da idon rahama a wanke musu hawaye sun dade suna kuka kuma har yanzu nan kukan nan basu daina shi ba amma muna addu'a gwamnatin da zai shigo ya share ma ticoci hawaye a taimaka musu a ba su duk wasu walfiyoyin sun da suke bi an maida ticoci banza ko in term of biyan su albashi ma mu ne na karshe ticoci su ne na karshe a samun albashi a Niger mu ne na karshe a ta mai sharan titi yana riga teacher samun kudi kuma duk abinda wani yake takama a inda yake yana aiki yanzu nan duk wani mukamin da yake da shi san da ya bi ta karkashin teacher sannan ya je wannan kujeran to amma su in sun je wannan kujeran ba su tunawa da inda suka biyo kamin su zo wajen nan
to honorable wannan kusan an tabo ku don ku ne yan siyasar ku ne masu mulki kaji abin da shi mataimakin headmaster yake faɗi game da sakaci da masu mulki suke da sha'anin su malamai da kuma bangaren koyarwa gaba daya ya kake ganin abun kai ta bangaren
mu yan siyasa gaskiya mukan yi sakaci wani lokaci an zabi mutum zai zo yana tabi a zabe shi amma an zabe shi ya shiga office kuma sai manta da wayansu ayyukan da ya kamata yi a gaskiya ticoci an manta da su ni kaina ban jin dadin ga teacher washi ba a biyan shi albashi mai rahusa haka nan ba dadi a ce ba a biyan teacher bai samu welfare sosai ba dadi a Najeriya dinga ticoci ne aka bari da baya mu yan siyasa ya kamata mu canza halinmu especially ga ticoci yanzu kuri'un da ake bayarwa sosai a Najeriya za ga yawancin su ticoci ne ko me za a yi a siyasa za ga yawancin su ticoci ke taimaka mana amma mutum da ya hau office nan sai ya manta da su ina tsammanin wannan gwamnatin da za su zo insha Allah albarkacin wannan Buhari da aka zaba za ga wayansu canji sun yi an samu canji sosai sosai akan batun welfare na ticoci especially ma a Niger State na imanin Abu Lolo zai canza ma ticoci abubuwan su rayuwan su in Allah ya da.
Haji Ahmad kusan a iya cewa ka tabo karatun da yanzu kana na yanzu ya zaka kwatanta malaman da yanzu a fannin koyarwa?
Ai ba za a hada su ba sosai bai yiwuwa ne ka hada malamin da na yanzu malamin da ma ko ganin shi kai a hanya ma sai ga kafi jin tsoron malami ma da babanka saboda discipline da yake da shi yanayin shi ma da ka gan shi ma bai da matsala amma teacher yanzu za a ga wani teacher ma gwamu ma a sha magani ma yafi mai teacher yafi teacher ma sai ga teacher gashi nan shi kan shi ma bai ma san abin da yake yi ba karatun ma ba ta ishe shi ba balle ya ce ma zai je koyar ma wani yaro a makaranta ka gani kuma teacher daga primary school shine in aka inganta aka raya teacher a primary school ka ga yaranmu ma za su tashi. Yaro tun daga primary school in ya samu ilimi zuwa secondary school zuwa jami'a ba zai zama mishi wahala ba. Amma teachers yanzu na sai ga teacher ma wahala ya ishe shi. Shi kanshi ma bai ci a gida ba ban balle ba iyalin shi. Zai je ya je makaranta kuma yana koyarwa, hankalin shi na gida. Ko a ce yaron shi ba lafiya, ko a ce wannan, ka gani wannan ba dadi.
So mu da wajen malami NTI wato cibiyar nan ta horar da malamai, ku ne malamai, ba ku ganin tasirin ta a wurin ku?
To tana da dan kokari, amma sai dai idan malami ya je an san ilimi a wajen, kudin da suke samu su na abuna fees ya gaskiya yayi yawa. Gaskiya ya kamata a duba wannan abin din shi, a sake dawo da shi kasa-kasa, saboda talakawa su ma su samu su je su samu wannan ilimin don a ci gaba da koya ma yaran mutane.
Batun koyar wannan musamman a karkara, ya kuke fuskantar shi?
Gaskiya muna fuskantar shi da difficulty wani lokaci. Saboda kasan mutanen karkara dole sai an bi su a hankali. To wani lokaci zaka ji dadin su, wani lokaci kuma idan suka birkice sai dai a hankali. So akan haka muna so gwamnati ta sa mana hannu sosai, ta inganta mu ta yadda mu ma in mun je za mu san hanyoyin da za mu bi da su ba tare da wani bata lokaci ba.
Aja Ahmad, menene karin haske da zaka yi mana kan sha'anin malaman nan da kuma koyar da su kansu malaman?
Ni na kira ga malamai su ma su tashi tsaye akan karo ma kansu ilimi. Ko da yake yawancin su an sa su sun je su nemi NCE, ba certificate din bane matsala. Wani na zuwa ya sai certificate ai. So shi yasa nace ma wayansu ilimin su ma akwai question, akwai tambaya ciki. So za ga yawancin in ka tambayi yan primary, wani ba zai iya, zai kai class 7 bai iya ABCD ba. To me matsalan shi? Ba matsala daga malami bane. Kuma malami ni ina so a inganta malantaka, ai welfare din su a rinka basu. Malami ya samu abin da ya kamata a bashi. In aka tauye hakkin malami, to shi ma ran nan lokacin ne za a samu rauni daga yara. Ya kamata mu 'yan siyasa, mun da muke siyasa, amma za a yi zabe, su ma ticocin ya kamata su san wanda za su zaba da zai tsaya wani matsayi, ko ciyama na local government ko gwamna da zai rinka kwato musu 'yancinsu.
To bari mu rufe da malam. Menene babban matsalar ku gaba ɗaya akan sha'anin koyar wannan, ku wanda kuke ganin ya kamata a ce cikin lokaci kankani an magance shi, menene kake ganin babban matsalar ku?
To babban matsalar mu a takaice ba wani mai yawa hakanan ne ba. Haka kamar makarantun da muke da su yanzu nan, mun dai san akwai takardu na koyarwa, amma akwai wasu irin instructional materials wanda lokacin da zaka koyar zaka ringa nuna ma yara wannan abun practical su ma su ga wannan abun. To muna karancin wannan abubuwan. Yana da kyau gwamnati ta dauki mataki akan wannan, su turo mana instructional materials wanda zamu ringa koyar akan kowane subject da kuma kowane topic da abun ya zama wajibi a kai. So ba wai sai lalle mun fita a ce mu je mu nemo da kanmu ba, don mu muna fama da rashin salary yadda ya kamata, muna fama da yara. Ba zai yiwu mu ce zamu je mu yi fama da kayayyakin da zamu zo mu koya ma yara da su a aji.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan muhawara. Kun san cewa ilimi da fasaha kadai sun isa su haɓaka tattalin arzikin Najeriya? Ga ƙarin haske daga Dr. Mustapha Mukhtar na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano.
In muka duba kasashe kamar Singapore wadda ba ta da albarkatun ƙasa kamar Manchester, ta yi amfani da ilimi da fasaha ta ci gaba, ta zamanto tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu tasowa ta fuskar tattalin arzikin ƙasa a duniya. Mu ma za mu iya amfani da wannan darasin, domin a Najeriya muna da albarkatu wanda ba na Manchester ba. Muna da ƙasar noma, muna da mutane, muna da fasaha. Abin da ya kamata mu dawo mu zauna mu ga albarkatun da muke da su, mu yi amfani da ɗan kuɗin da yake hannunmu, mu bunƙasa harkar ilimi da fasaha da kimiyya, ya zamanto cewa ba ma siyo abubuwan da bai dace ba daga waje, sai dai abin da ba mu da shi ya zama cewa abubuwa da yawa mu muke sarrafa su a Najeriya. To wannan zai sa mu tsaya da ƙafarmu har ya zamanto mun zo ma muna taimakawa wata ƙasar, har ya zamanto ma cewa mun manta da Manchester wanda shi ne muka ta'allaka kansa ya sa muka gurgunce muke cikin wani hali duk sa'ar da farashin Manchester ɗin ya zamanto ya yi ƙasa a kasuwar duniya. Saboda ba ma yin wani abu wanda ya kamata, sai dai kullum mu sa ido mu siyar da Manchester, mu siyar da kanmu gaba. gaskiya kamar yadda kasar China ta shigo Najeriya da kuma kayayyakinta ta hargi tattalin arzikin kasa ba abu ne da ya kamata mu yi murna ba. Abin da ya kamata yanzu gwamnati ta yi shi ne ta tsaya ta yi wani tsari na harkar kasuwanci, a duba a ga yadda masana'antu suke zuwa su kawo mana kaya marasa inganci sosai, a zo a tallafa wa masana'antunmu. Ya zamanto gwamnati ta rage yawan kuɗin ruwa da banki suke bayarwa, gwamnati ta daidaita exchange rate, wato farashin naira da dala da sauran kuɗaɗen ƙasar waje ana samun cikin sauƙi. Ya zamanto gwamnati ta kawo tsaro, ya zamanto gwamnati ta ba wa duk masana'antu wani tallafi, ta rage haraji da ya kamata, kuma a inganta kayan da suke sarrafawa, sannan sai a daina shigo da wanda suke zuwa daga China da sauran kasashen Asia, ya zamanto muna amfani da namu. To yin haka shi ne zai bunƙasa kuma ya rayar masana'antunmu kuma ya taimaka. Dama ai a rashin kulawa gwamnati ce ta kyale kasashen China, India da sauran kasashen Asia suke shigo mana da kaya marasa kyau. Ya zamanto cewa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya zama komai ma kowace shara da bola da aka ɗebo sai a zo a zubar a Najeriya. Kuma su suna da hanyoyin da za su sarrafa kaya a farashi mai sauki. Kai in ka zo kai naka a Najeriya saboda ba ka da wutar lantarki da sauran tallafi, sai naka ya tashi a tsada. Su kuma masu siye sai su je su sai nasin da sauki saboda naka ya yi tsada. To amma yanzu idan dai aka tallafa wa su ƙananan masana'antunmu, aka inganta kayan nasu, kuma aka hana shigowa da na ƙasashen wajen, za mu yi amfani da namu, kuma wannan zai kawo ci gaba saboda za mu ɗauki ma'aikata, za a gwamnati za ta karɓi haraji, su kansu masana'antun za su ci gaba, sannan kuma za a samu sauran ci gaba daga waɗannan masana'antun. Kamar tallafi da ake samu yake zuwa daga ƙasar waje, idan aka duba su talakawa da kuma wanda suke ƙasa da ake yin taimakon don su, gaskiya baya samu su. Ya kamata a samu canji. Wannan gwamnati mai shigowa abin da ya kamata ta yi shi ne, idan an samu wani tallafi daga ƙasar waje, a tabbatar cewa tallafin ya zo ƙasa har ya samu su talakawa da sauran mutane. Kuma tsarin da ya kamata a yi shi ne a haɗa gwiwa tsakanin 'yan kasuwa da kuma ita kanta gwamnati, a zo da wani tsari wanda idan taimakon ya tashi zuwa daga waje, ya zo ta hanyar kamar fasaha, hanyar da za a koyar da mu, da kuma kayan sarrafa masana'antu kamar kayan aikin gona, ƙananan injina da sauransu, wanda su taimakon ya zo daga waje za a koyar da mutanenmu. Dan Bahaushe yana cewa daga bani kifi gara ka koya min yadda zan kama kifi, saboda in bani kake kullum ba za ka bani ba, amma in ka koya min yadda zan kama shi kenan sai ka tafi ni kuma sai in ci gaba da kama. So that idan su wanda suka kawo taimakon kasashen waje sun tafi ko taimakon ya kare, za mu zamanto mun tsaya da karfin kanmu, mun koyi abubuwan, muna da ƙananan injina da sauransu wanda za mu amfani da shi mu ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Ba kamar yanzu ake ba sai a ce an samu tallafin naira miliyan kaza daga guri kaza, naira biliyan kaza daga guri kaza, dala biliyan kaza daga guri kaza, amma ba za ka ce ga wani abu da naira ɗaya da aka yi da wannan taimakon ba. Najeriya babbar ƙasa, babbar ƙasa, Afirka ne uwa, amma sai kuma fasala ta yi yawa.
Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya.
A gaskiya sai gwamnati ta ƙara mu malamai albashi, sannan kuma gwamnati sai ta ringa tura malamai ƙaro karatu, sai kuma iyayen yara sun ringa kula da yaran su ganin ba sa wasa wajen zuwa makaranta. Sako daga Iliyasu Angwanta.
Na ɗaya dai ya kamata a gyara makarantu, sannan a kawo kayayyakin karatun zamani, sannan a inganta albashin malamai wajen kula da su da kayayyakin more rayuwa. Sai a saka musu masu sa ido wajen tabbatar da aikin malamai na tafiya daidai. Suma iyaye kamata yayi su rinka kula da karatun 'ya'yansu. Sako daga Umar B. Modubo Wurobiriji.
a fara gyara musu albashi, sannan a kashe makarantun kuɗi, sannan a ba duk wanda ke karatun koyon malanta kulawa ta musamman, sannan su malaman a ba su gidaje kuɗi masu yawa, wato albashi mai tsoka. Sako daga Umar Dogon Daji.
Gaskiya hanyoyi ɗaya ce zuwa biyu. Na farko, ya kamata a ƙara albashin malaman makarantu, kuma a ce ba za a ɗauki malami ba sai an gwada shi sosai, an ga basirarsa, sannan a ɗauke shi. Na biyu, su kuma malaman su buɗe wani lokaci da za su dinga ganar da kansu, ina ga za a samu dama-dama. Sako daga Usaini Dangote Karasuwa.
Gyara ilimin malaman makaranta don ɗaliban da suke koyarwa su anhwana da shi haƙiƙa an bar gini ta ranzani, amma hanyoyin gyara suna nan barkatai. Na farko shi ne kamata ya yi idan za a ɗauki malamai a rinƙa musu gwaji a kan hannun da za su koyar. Na biyu shi ne waɗanda ake da su a rinƙa musu bita daga lokaci zuwa lokaci. Na uku shi ne a rinƙa bin malaman inda suke koyarwa a tabbatar wannan bita da ake musu suna ɗauka kuma suna amfani da ita lokacin darasi. Ta haka ne kawai za a gyara hannun ilimi har yara 'yan baya su anhwana. Sako daga Isa Mai Kati Gashuwa.
Ta hanyar tura su ƙaro ilimi, ba su ingantattun kayan koyarwa, wadataccen wurin karantarwa, albashi gamsasshe da dai sauransu. Bayan haka, mun gode da ilmantar da mu da kuke yi, Allah ya saka. Sako daga Rakiya Dotin.
Tabbas ilimi shine gishirin zaman duniya, kuma ilimi garkuwar ɗan Adam. Haƙiƙa duk al'ummar da ta kasance ba ta da ilimi to tamkar a ce mota ce babu taya. Haƙiƙa za a iya inganta ilimin malaman makaranta idan har aka samu tsayayyar gwamnati mai kishin al'ummarta. Ya zama wajibi gwamnati ta daina yi harkar ilimi riƙon sakainar kashi. Abin takaici a ƙasa ta Najeriya an maida aikin malanta a matsayin aikin koma baya ga saura. Wai duk wanda ka ga yana aikin koyarwa, to ya buga ko ina ne bai samu aiki ba, shine sai a bashi shawara da cewa ya je ko aikin koyarwa ya samu domin rage zahi. Ya kamata gwamnati ta yi harkar ilimi garan bawul ta hanyar inganta ilimin su kansu malaman da ke koyarwa, tare da ba su horo na musamman daga lokaci zuwa lokaci akan yadda ake koyarwa a zamanance. Sannan gwamnati ta wadata malamai da isassun kayan aiki na koyarwa tare da albashi a kan kari, ta yadda ɗalibai za su fahimta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Domin babban abin da ke ƙara dakushe ilimi a makarantunmu shine rashin shauƙi na koyar da shi aikin kanshi daga malaman. Sannan kuma ba kowane malami bane yake da cikakken ilimin da har zai koyar da wani. Da fatan gwamnati da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun ji waɗannan shawarwarin, kuma za su dube su da idan basira domin ci gaban ilimi a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Sako daga Usman Shitu Mahuta.
Masu saurare, aka ce laihin daɗi ƙarewa, mun zo ƙarshen wannan shiri namu na yau da gobe, amma kafin mu tattare mu hice daga nan, Jamila, micece tambayarmu ta yau?
Tambayarmu ta yau ita ce, a ganinku, ta wace hanya ya fi dacewa gwamnatin Najeriya ta yi amfani da kuɗaɗen Abacha dala miliyan 370 da gwamnatin Switzerland ke shirin maida wa gwamnatin Najeriya?
Dala miliyan 370, ɗan maimaita tambayar nan mu ji.
Ta wace hanya ya fi dacewa gwamnatin Najeriya ta yi amfani da kuɗaɗen Abacha dala miliyan 370 da gwamnatin Switzerland ke shirin maida wa gwamnatin Najeriya?
To, masu saurare, kun ji tambayar, sai mun ga amsoshinku. To, baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki. Sai kuma gobewar haka da izinin Allah, yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Tafarra Girma Tafarra da ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Sulaiman Tarawale da Abdulaziz Adili Toro da ma Abubakar Janaidu waɗanda muke tare da su a nan. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ta kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, sai gobewar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.